Gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a kasar ta Niger kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Ana kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyar mu Maimunatu Sadu, wacce zan mika wa ragamar shirin yanzu. To sai a sake gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sauraron mu barkamu da warhaka. Fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Maudu'in da zamu tattauna yau ya danganci zamantakewar aure har wa yau dai, wanda matsaloli ne da mafi akasarin zaurawa da matattaka ba ke fuskanta, wanda dalilin wannan wasunsu yake hana su zuwa ga yin wannan auren, wasunsu kuma haka suke barin 'ya'yan nasu suke zuwa aure. Kamar misali, namiji ne ya zo neman bazawara aure amma kuma sai ya ji cewa tana da 'ya'ya biyu ko zuwa uku. To wasunsu suna amincewa da wannan matar amma da sharaɗin ta bar 'ya'yanta a gidan iyayenta, amma ta amince ta aure shi kuma ta je ta kula da nashi 'ya'yan. Wannan lamarin yana kawo cikas sosai a zamantakewar aure, saboda yadda ake faɗa ciwon mace na mace ce shi yasa na gayyaci wa'annan matan kuma da za mu yi zaman tattaunawa da su. Hajiya Rahama, kin ji dai yadda na kawo wannan shafaɗa? Matsaloli ne wanda kuka sani na yau da kullum, wanda kuma mafi akasari kuna daga cikin manyan mata da kuke kokarin magance waɗannan matsaloli. Mai zaki ya faɗa game da wannan lamarin?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, Hajiya Maimuna, da fatan cewa an yi ni an kayyammaci lafiya. To insha Allah, lallai wannan zance ne mai muhimmanci yau da ake fuskantar sa sosai a cikin rayuwar yau da kullum. Yawancin mata waɗanda suka kasance a maiwa, watakila su rabu da mazajensu, suna da 'ya'ya, ko kuma wacce mijinta ya rasu ya bata da 'ya'ya. To ba laifi bane zuwa neman auren, ba laifi bane mazajen da suke zuwa ne masu da aure, amma Islama ya ba su dama su kula, bare kuma matan ma da wanda musamman mijinta mutuwa yayi to duk namijin da zai zo ya aure irin waɗannan mata ya san cewa in tana da kananan yaya wato ya aure ta ne domin ya killace rayuwar yayan nan ba ma saboda kawai musamman a'a ya mutu soyayya ne da wannan mata ba amma tausayin sanin cewa yayan nan marayu ne to Allah ma ya ba mu mazaje waɗanda za su iya dama wato auren waɗannan irin mata saboda kawo agaji a cikin rayuwar yaran da Allah ya dauke baban su to idan kai ka zo zaka auri wannan mata dole ne ka san cewa tana da yaya in zaka iya sai ka aure ta da yayan saboda wato rayuwa kai ma mai yaya ne sai ku haɗu ku duka ku yi tarayya akan kula da wannan yaya barin waɗannan yaya a gida bai cecenta ba sam barin yayan din a wajen iyayenta yana kawo ma yara wato taɓarɓarewar rayuwa da yara za su rasa tarbiyya za su rasa jin daɗi za su rasa wato jin daɗi gashi uba ya mutu ya bar ƴaƴa da uwa ita uwa yanzu ta yi aure a gaba sai kaga kuma ƴaƴan nan sun shiga cikin rayuwar wato abin tausayi wannan bai yi ba
shin baki ga cewa kamar Hausa Fulani suna daukan cewa aure ita ce karshen magana a rayuwar mace ba wanda zaki ji har ana maganar cewa yar aure ba ta kin aure amma dai da ta zubar da ƴaƴanta zuwa wajen namijin da ya kina ta ƴaƴan amma ita kuma tana iya ta samu nashi ƴaƴan ko kuma ma ba nashi ƴaƴan ba bai da kowa to kina ganin haka ya kamata a ce mata suna yi suna ci gaba da zubar da ƴaƴan su zuwa aure ko dai akwai wasu matakai da za iya a dauka na ganin cewa abin ya daidaita
gaskiya wannan wato rashin tunani ne irin yadda ya kamata mace matan musulmai su kasance masu tunani ba a koyi da wani rayuwa kaman a ce iyayenmu hakan ne suka dinga rayuwa domin musulmi ko musulma ya kamata ya bi shari'ar musulunci domin me babu wani abu wata ba wani ba abin da Allah bai shari'anta musamman kaman makamancin irin haka ba ya kamata iyaye su ma su dinga laka'ari da yanayin da ƴaƴan su za su iya su sabbaba a cikin rayuwa musamman akan maganin irin waɗannan aurayya da zaki ba ma ko ƴarki ƙarfi ko ƴar uwarki ce ko ƴar ɗan uwanki ko ƙarwanki ko yarki a je ki auren ki zubar da ƴaƴan ɗin anan ai aure shine komai aure muhim lallai abu ne mai kyau kamar da nace a can baya to amma akwai abubuwan wanda a yanzu a rayuwar wannan zamani wannan akhirin zaman da muke cikin nan ai a da rayuwar da ake yi a da ba za a iya haɗa shi a yanzu ba don ita rayuwa yanzu ta juye ta zama irin ke da kanki uwa ba ki tsaya ki nuna ma ƴaƴanki kauna da so ba wani bane zai nuna musu kauna da so don yawanci ana gani yarinya karrama ɗaya ma za ta haifa in aka zo aka aure ta sai kaga zuwa gaba ɗaya ya so ma zuwa ya so ma kama uwansa ziyara sai kaga wata rana sai wannan namiji ya ce a'a ni fa ban so kada ƴaƴanki su dinga zuwa su zauna a can gidansu su zauna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai aure Ummu Salama ai tana da ƴaƴa Ummu Salama ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ita ba karaman mace bace ta dauki shekaru tace ita kuma mai kishi ne tace bayan haka tana da ƴaƴa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata magana a cikin tauhidi ya kamata magana a cikin tauhidi yake kishin da kike da shin nan zan roki Allah zai yaye miki wannan kishi ƴaƴan nan kuma Allah da manzon sa sunma da manzon sa za su yi miki tallafi akan ƴaƴa bayan haka shekarun ki san cewa ni ma'aikin Allah ne ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ngani magana kashi uku ta ya bata amsa duka uku kuma hakan nan kuma ya haka ya aure ta a cikin hakan din to yau ana samun wasu maza da in suka aure mace don ke mace farko kaman da nake can baya duk namijin da zai zo aure ki fara saka masa ka'ida a shari'ance ta addinin musulunci domin ƴaƴanki a wannan lokacin da shi zai zama mijinki ƴaƴanki ƴaƴanki ne ba yanda zaki ki aure shi in kuka yi aure ke ki je ki tallafa ma ƴaƴansa shi kuma ya bulaka ke kuma ya saka kiki bulakan kiki naki ƴaƴa wannan bai ba wannan rashin adalci ne
wato irin wannan auren ka iya misali zubar da ƴaƴa ta je ta yi aure ka iya kawo cikas kenan ga wato tarbiyyan waɗannan yaran idan naji wato harcin ki yadda kike ba da bayani
wallahi gara mata su dauki matakin mace ta san abin da take so ta san abin da take yi farko abin da zan ce ana idan mace ta tsinci kanta da matan wata kira ba ta da sana'a ko san yau rashin sana'a yakan kai hankalin mace ya fusata ta fita cikin hayyacinta tana ga kaman in taje tana gan cewa ita kanta dauka cewa in ta yi aure to za ta samu taimakon yanda za ta taimaka mai ƴaƴanta ba ƴaƴanta a nan baya to kun gani nan ko ba haka bane abinda mace ya kamata ta fara koyon shine sana'a ta koyi sana'a to kun gani wata sa'i iyaye sun gwammace wato ƴar su ta tashi a gaban su su zauna da ƴaƴa sai daga baya kuma su dinga su ga cewa a'a to ai kuma ita yanzu ta tafi kuma ai ƴaƴan nan kuma mun shiga kuma wani matsaloli daban rashin duk hakan nan rashin tsari da kawo tunani da yadda cewa lallai rayuwa fa a musulunce mu yadda cewa rayuwa she mun tsaranta mun yi tsari a cikin rayuwarmu mun kiyaye abin da za mu tauya haƙƙin juna ko mu tauya ma ƴaƴanmu haƙƙi ko wannan mamijin da zaki aura kada ki tauya masa haƙƙi amma ba yanda za a yi a namiji yadda miki wasu maza suna tsoro ne domin idan matan nan ta zo abin da za ta aikata ita kuma sai ta mai da hankali akan ƴaƴanta ya kasance kamar wani exploitation ne ta zo yi in gani to shi sa a yawanci maza gewa ba su a yadda to ke mace in kina da hankali ya zaki yi zaki rinjaye mutumin ne ya zaki ki rinjaye shi haki dauki ƴaƴanki in kika riga kika shiga to ya riga shi yanzu a matsayin namiji ba za ki iya ki kawo masa iko ba illa shi ki yi abin da yake so to ya zaki yanzu da ƴaƴanki to ai annan problem yake to dole kiki yi hakuri ki kula da ƴaƴanki kuma ki gaya masa cewa fa zan aure ka ina son ka amma bazan ban ɗayana a gida ba domin uwata ba ta da ƙarfi iyayena ma ba su da ƙarfi to kun gani zancen ɗin kenan
mata wanda take matan da ta mijinta ya mutu ta saura da ƴaƴa wanda idan an zo tambayan aure in an ce ma ƴaƴanta nawa ne shi a ringa gudu to wannan domin saboda bai san ainihin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fadan cewa duk wani wanda ya wato ya tallafa wa maraya yana nan ka fada da shi a ranar gobe kiyama bai san wannan abin ba na daya kenan na biyu kuma irin mutanen nan ne wanda ina ga ko ba su saba yin cefa ne a gidansu ba irin mazan nan ne wanda komai dai shi dai ai musu to amma kuma waɗansu mazan she zamana in ƴaƴa nawa take da shi ma wanda ya san abin da ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai hada ƴaƴan duka ya rike kamar nashi fi sabilillahi wani waɗansu mazan kenan domin ya kasance akwai wani ma wani ne wannan shi wato matan mutumin nan wato mijinta shi ya mutu an so wannan mutumin nan yana taimaka musu ya duba ya ga irin ƴaƴan da take da shi yanzu ya za a yi yanzu shi ya abin nan shi kasa kuɗin aikin shi biyu yanzu idan ya dauka shi yanzu ya zo ya bayar ya bata ce gashi na a taimaka wa marayu ana shi rannan kenan shi akai mafarki wani mafarki akan cewa wannan mutumin din zai shiga aljanna domin a cikin ayyukan da yake yi yake ce to yanzu shi ka aka zo aka masa tambayan cewa me yake yi ne shi yace shi dai bai wani komai shi kamar ka ce kai ka tuna dai shi ce eh akwai ainihin makwabcinsa da ya rasu ya bar ƴaƴa ya duba ya ga cewa abin da yake bayarwa yi kada shine yanzu shi raba ainihin kuɗin aikin sa idan ya dauka shi zai raba rabi shi miƙa ma matan nan aka ce to a wannan abin nan da kake Allah ya gafarta maka dukkan banka kuma zaka shiga aljanna to kun gani to shi sa ake ce mana komin yaya mutum yakan shiga aljanna albarkacin wani kuma sannan igen albarkacin wani aka ce wani yake samu aka ce mutuwan wani tashin wani
ba sauraro mu zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora akai me yasa hakan ke faruwa da yake sa cewa yayin da idan namiji yana da ƴaƴa matar ita ba ta kin waɗannan ƴaƴan tana amincewa wajen aurarsa amma kuma yayin da ita tace tana da ƴaƴa ko sama da biyu zuwa uku ake gudunta me ke sa hakan naji da farko kin ce mutun ne wanda misali ko bai so yayi cefa ne da sauransu shin kuma kin dauki bangaren misali kamar matar da mijinta ya rasu to yaya ga bazawara wacce ta fito daga gidan miji kuma tana da ƴaƴa shi kuma yana so ya aure ta amma kuma sai yana duba cewa waɗannan ƴaƴan za su kawo masa ba mamaki ko cikas wajen zamantakewar su ko kuma a'a batun maganar zancen shi ma har wa yau batun maganar zancen cefa nan ne ko dai yaya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wato in dai har soyayyen gaskiya namiji yake wa mace in dai har soyayya na gaskiya ne namiji yake wa mace ba ha in ta cikin soyayen su to wallahi dole ne zai so ta ya so ƴaƴanta dole ne zai so ta ya so ƴaƴanta kaso ne kaso kaya na indai har soyayen gaskiya yake mata wallahi zai so ta kuma ya so ƴaƴanta indai har yana son ta fi sabilillahi ya so ta ya so ƴaƴanta indai son gaskiya ne zai so ta ya so ƴaƴanta kuma zai ciyar da su zai sayar da su kuma zai musu sutura yadda ya kamata indai har soyayyan na gaskiya ne domin na ɗaya ita ba za ta yi ƙyarin auren abin nan aurensa ba to amma she shi ya dinga yayi kyarin nata ya indai har yana son ta to zai so ta kuma zai so ƴaƴanta indai yana son ta kana so na ka so ni ka so ƴaƴana don mutu ya zamana yana son ki bai son ƴaƴanki kan ba son ki yake yi ba
to shin kina gani cewa mata suna bare baren zuwa wajen aure da wuri a maimakon su zauna su yi nazari a wannan mutum wanda yake kaunana ne ko wanda bai kaunana saboda mun ga mata da dama sun gware ce su bar ƴaƴan su wajen iyayen su amma su je su zauna da ƴaƴan mazajen su wanda ya nuna miki tun farko baya son ƴaƴanki domin ya ce kar ki zo da ƴaƴanki wani gudu yake yi to shi wannan wai ya nuna ina son ta shine ya zauna amma kar ta shigo mishi da ƴaƴan amma kuma ita za ta je ta zauna da nashi ƴaƴan a wannan wajen akwai adalci da maza suke yi wa mata
ba adalci ko na minti daya babu adalci ko na minti daya ko don mu matan yanzu mun zama wato mun zama zubar gado don saboda ba mu da mafadi don saboda kuma ba mu da abin nan domin mu muna jin cewa domin saboda mu muna gudun cewa Allah ya ce kai aure kar kai da ka zauna aka baka da aure ashi yasa za a dinga walakantar da mu mata bata sabu ba yaya za a yi a dauki nauyi a kai wa iyaye don ana so a yi aure wannan bata taso ba wallahi bannan bata taso ba kuma maza su mai da hankali akan abin da suke Allah kuma shi ya tambaye su akan wannan wani namijin ma zai aure ki ma yake koyon yace zai aure ki aure ya yanki ma shi in haka kina da mijin ki ya mutu ya bar dukiya wannan zai aure ki aure wato ya zama kaman wato ba ma a saboda ba auren kenan ba ashe nace miki auren ba na fi sabilillah ake kenan ba ba na fi sabilillah ake yin auren din ba in da ce auren fi sabilillah ake yi za a dauki mutum a dauki abin nan shi to ke kuma yar uwata ki watsa da iyaye iyayenki eh kin tafi aure ki je kuma yanzu ke baki tsauna kin ba ma ƴaƴanki tarbiyya ba kin je kina ba wa ƴaƴan mijinki tarbiyya alhalin shi kuma ya ce naki baya so mu mata mu ma kanmu mu zauna mu yi lissafi mu dinga yin tunani akai mu zauna mu yi tunani akai hakan da yake shine yake kawowa kuke ganin matan mazan suke ciwo matan din mutunci kaman su rasa abin da zasu ko kuma su rasa addini shi zaki ganin waɗansu da su yi auren nan sun umarci su ɗauki fatalla a kansu su je su dinga talla a kansu don saboda su samu su ciyarwa da su sai ciyar da marayun da aka mutu aka bar musu a saboda haka kuma kike gani yawanci da yawa da kike gani suke nan suke ta konewa da kunun nan da kuma shi ya kai su har lahira mutane nan suka dinga konewa suke mutuwa akan mutu magana tallan kunun nan duk saboda me duk saboda ta rufa makanta asiri ta rufa ma yayan ta asiri da bi saboda ta rike su girma saboda su zama wani abu daban domin ta san cewa ko da auren ne ma ba za a iya aure ta da yayanta ba zai ce bai son yaya bai son baka son yana kuma kake so na me shi kuma an yi kai ga yaran in suka zo ma gidanta ma zai karice su ko kuma ya zama ma fada tsakaninta tsakanin su ta da ƴaƴan shi wato mu kam mun an maida mu kawai zubar gado mu ba mu zama ba mu da ta cewa to mu ma matan yanzu mu ma shi mu yi kokari mu roki Allah ubangijin Allah idan zai ba mu wanda zai so mu yi so ƴaƴan mu kina tashin darenki kina gaya wa Allah daidai abin da ya sawaka gare ki kina azumin ki daidai gurgudu Allah shi me abin nan ne me ji ne Allah ya ce kira ni zan ansa miki tambaye ni zan baki domin mu mata mu muna da tausayi amma maza kuma ba sa tausayin mu inga ke zaki je ki zauna masa da nashi ai amma shi bai son naki ai wannan wurin nan wanda mu duba wannan wurin da kyau
masu sauraro kafin mu sallama da ku za mu leka bangaren kwalama.
A yau dai muna tare da Hajiya Maimuna wanda za ta yi mana kwalaman mu na mako. Hajiya Maimuna gare ki.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maimuna Tusado. Eto yau abin da za mu girka za mu dafa ne pule da ji da plenci soyayye kenan ko. Da farko dai za mu sayi kaza, za mu sayi kuma kayan girke-girke wanda muke ce da su a nan konjuman kenan. Bayan mun kammala gyara kaza, zan gyara kaza na sosai, ina da kayan haɗi kenan wanda za mu nemi poivre blanc, sai kai kicin pule wanda za mu samu dan tumaturi wanda dai bashi da yawa dan kwaya biyu ko uku, carrot, haricot vert, poivre, persil wanda a ciki duk za mu sassaka. To da farko za mu nika ganyen persil, idan muka nika ganyen persil nan poivre blanc mu ma nikeke, daga nan za mu zuba a cikin wannan kazan da gishiri da magi, a hakan za mu fara tafasa wannan kaza da wannan konjuma. Bayan mun kammala mun tafasa, sai a tsane wannan kazan, za a tsane kafin a soya. Yanzu bayan mun kammala ina da mai kuma zan soya kazana da mai kenan. Idan na soya ba zan soya yadda zai bushe ba, a'a daidai dai ce. Sa'annan romona na kazan da na tsame kaza yana gefe, shi wannan plenci wanda shi ma da shi za a ci, za mu zuba a ciki romon din zaki ya shiga cikin plenci kafin kuma mu zo mu soya plencin ma a gefe. Bayan mun kammala soya kaza plenci na gefe, za mu dauki kayan su konjuman da suke gefe wanda mun riga da mun sarrafa mun yayyanka, za a hada a ciki. Za a dauki dan wannan romon kazan, za a durmuya a ciki, za a harhada, sa'annan a dauki plencin da muka soya mu hada duk a ciki kafin mu dan bari kuma lokaci kadan zuwa minci 15 zuwa 20 akan wuta. Shikenan girkin mu pule de je ya dafu. Assalamu alaikum.
To ma sauraro mu sai wani mako idan Allah mai kowa mai kuma ya so za mu zo muku da sabon batu da kuma kwalaman mako. Ku huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo karshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wakiliyar tamu Maimuna Tusado da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin, da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Baba Yakubu Mukeni da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.